muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Donald Trump na halartar taron kasashe 7 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na G7 a birnin Biarritz dake kasar Faransa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya tarbi takwaran aikin sa Trump da sauran shugabannin dake halartar taron, inda daga baya suka yi wata liyafa. Liyafa ita ce ta biyu da shugabannin suka yi a Biarritz, duk da cewa a jiya Asabar Trump ya yi barazanar saka haraji akan wata barasa da ake shiga da ita Amurka daga Faransa.
Frankly, I don't want France going out and taxing our companies. Very unfair.
Shugaban Trump ya ce gaskiyar magana ita ce ba na son Faransa ta saka wa kamfanoninmu haraji, hakan bai dace ba. Idan kuma tayi hakan, mu ma za mu saka haraji akan barasar ta. Sai da jidda wannan ɗan rashin jituwa, shugabannin biyu sun ƙara jaddada aniyar su ta yin aiki tare. Yayin da suka zanta kan jerin batutuwa da suka shafi sauyin yanayi, yakin Libya da Syria da Koreya ta Arewa da Ukraine da Iran, da kuma yadda ake ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a yankin Sahel. Kungiyar Taliban ta ce tana fatan a yau Lahadi za a kammala tattaunawar da take yi da Amurka, wacce za ta ba da damar a cimma matsaya kan yadda za a kawo ƙarshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekaru 18 ana yi. Zaman tattaunawar tsakanin bangarorin biyu da suke takaddama, wanda ake yin shi a karo na tara, ya gudana ne a inda aka saba yin taron, wato ƙasar Qatar dake yankin tekun Fasha. Tawagar Amurka ta samu jagorancin jami'in diplomasiya Zalmay Khalilzad, wanda ba Amurka ne dan asalin ƙasar ta Afghanistan. A jiya Asabar, kakakin Taliban Zabihullah Mujahid ya faɗa wa muryar Amurka cewa bangarorin biyu suna ƙoƙarin shata yadda dakarun da Amurka ke jagoranta za su janye daga ƙasar ta Afghanistan. Zanga-zangar da aka yi a Hong Kong a ƙarshen makon nan ta jirkice ta koma tarzoma a karon farko cikin makonni biyu, yayin da ɗaruruwan masu boron sanye da baƙaƙen tufafi ɗauke kuma da kulaken wasan ƙwallon baseball suka yi ta jifan 'yan sanda da wani nau'in bam da ake haɗawa da gas da kuma yin amfani da bulo-bulo wajen jifan 'yan sandan. A nasu bangaren, 'yan sandan sun yi ta amfani da kulake da hayaki mai sa ƙwalla domin tarwatsa masu zanga-zangar, waɗanda suka datse titin da ke gaban wani ofishin 'yan sanda da kuma na wani rukunin shagunan kasuwanci. Yayin da zanga-zangar ta Hong Kong ta shiga wata na uku, masu boron sun tumɓuke turakun wutar lantarki gudun kada an makala na'urorin ɗaukan hoto a jikinsu domin tattar bayanan masu zanga-zangar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙwararru a fannin tsaro sun ce shawarar da Koreya ta Kudu ta yanke ta janyewa daga wata yarjejeniyar musayar bayanan sirri tsakaninta da ƙasar Japan ka iya haifar da matsalar da za ta shafi tsaronta. A cewar masanan, matakin zai iya rage ƙarfin da take da shi na kare kanta daga barazanar Koreya ta Arewa. A ranar Alhamis, hukumomin Seoul suka bayyana cewa za su kawo ƙarshen wani shiri na musayar bayanan sirri da hukumomin Tokyo. Matakin da suka ce sun ɗauka saboda farkon watan nan Japan ɗin ta cire Koreya ta Kudun daga jerin ƙasashen da take ɗasawa da su a fannin kasuwanci. Tun a watan Yulin da ya gabata, dangantaka tsakanin ƙasashen biyu take ta raunana kan takaddama da ta samo asali daga yadda kamfanonin Japan suka yi amfani da 'yan Koreya ta Kudu wajen yin ayyukan ƙarfi a zamanin mulkin mallaka da kuma lokacin yaƙin duniya na biyu. Bayan wani taron gaggawa da ta gudanar, Majalisar Tsaron Koreya ta Kudun ta nuna damuwa kan yadda makwabciyarta ta Arewa ke ci gaba da gwajin makamai masu linzami, duk da cewa ta kawo ƙarshen atisayen haɗin gwiwa da take yi da Amurka. A ƙarshen makon da ya gabata ne Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami nau'in ballistic. Matakin da ake ganin ya saba alƙawarin da ta yi wa shugaban Amurka Donald Trump cewa za ta dakatar da gwaje-gwajen makaman. A farkon watan nan shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa shugaba Kim ya yi alƙawarin dakatar da gwajin makaman tare da kuma nuna sha'awarsa ta komawa teburin sulhu idan har Amurkan da Koriya ta Kudu suka kawo ƙarshen atisayen da suke yi. Tsohon ministan kudi a India Arun Jaitley ya rasu a wani asibiti da ke New Delhi babban birnin kasar watanni bayan da ya ajiye aikinsa saboda rashin lafiya da ya ta fama da ita. Jaitley mai shekaru 66 wanda ya rasu a jiya Asabar makusanci ne ga Prime Minister Narendra Modi wanda shi ake dorawa nasarar yin garan bawul ga tattalin arzikin kasar.
Kenan kuka saurara. Kuma dalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaitin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi rayuwar na kasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bayar da aikin yi ga nakasassu wani tsari ne da jamhuriyar Nijar ta wajabta wa kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu a ƙarƙashin wata dokar da gwamnatin ƙasar ta kafa a shekarun da suka gabata a ci gaba da neman hanyoyin magance zaman kashe wandan da ke barazanar jefa masu bukata ta musamman cikin sana'ar bara. Sai dai bayanai daga kungiyoyin nakasassu na nunin har yanzu ana fuskantar turjiya wajen mutunta wannan doka da ta umarci masu zaman kansu su keɓe kashi 5 daga cikin 100 na yawan ma'aikatansu domin nakasassu. Bakon shirin na kasa na wannan mako sakataren gamayyar kungiyoyin nakasassun yankin Yamai Habibu Abdullahi na ganin lokaci yayi da kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu za su farka daga barci.
In muka dauki wannan convention da waɗansu dokoki akwai luwa ta ordinance 043 ta 12 mars 1943. Kaga wannan ordinance din akwai protection social wanda ta bada duka dama cewa hanyoyi da yawa wanda za a yi a taimaka ma na kasassu wanda za su ci gaba zai zama tobrima su ci gaba su kare mutuncinsu. Ka gane in muka dauka cikin ta prive ma ta fannin prive yau in muka diba Yamai masu zaman kansu kaga yau wannan ordinance din ta ba da dama cewa magabata su matsa mu wa'annan kamfanonin na zaman kansu ya zama to cikin kashi 100 duka ya zama to akwai kashi 5 na kasassu daga aiki cikin wannan kamfani. Mi in ka diba yau kamfanukan da akwai Yamai alhamdulillah akwai da yawa mi za ka dibawa cikin kamfanin nan 100 da ke za ka samu kamfani 5 wanda za ka samu na kasashe ciki kaga wannan doka ba ta ga aiki wannan wuri alhamdulillah ita gwamnati ta dauka ta ga aiki da ita in ka diba wannan gwamnati ta dauka ta ga aiki 5% duka and the indicator diploma ɗinka alhamdulillah nan gwamnati sai mutu jinjina mu mutu godiya da cewa ta yanan ta respectin wannan dokokin. Mi abun da muke so akwai kamfanuka da aka na abu da agreement ya zama to ta matsa musu ya zama to dole na su yi aiki da wannan abun. In muka diba Yamai yau alhamdulillah a ce duk kamfanukan nan a samu na kasassu in ka diba ka gani sai ka ga an rage abubuwa da yawa zaman banzan nan da akwai da kuma wannan fa'in ko bai aiki kwarai ba cikin Yamai ba musantar in shi tanki mun ka samu nan cikin brivi aya daukar mu aiki da yawa saboda an bunkasa kwarai in ka diba ka gani kamfanuka ga sunan su ga harhuduwa da yawa to ka gani to shine muka son magabata duka mun rubuta wannan abubuwa mun ci su ba wannan abubuwan kari ya zama to yi
kun taba sanar da gwamnati cewa ga halin da ake ciki
to wannan kuma duka rankwantar da muka yi mun ya kawo wannan bayani akwai rankwantar da muka yi da magabata mu nan na region shima mu ya gawa saboda mu yake mu nan region na mu ya son regional ya zamanto to abun da zamanto haki na nan kasan su ya zamanto mu a defender din su to shine yasa duk inda muka yi rankwantar mu a kawo wannan kuka namu in mun kai muka yi tattaunawa da su kamar irin rankwantar da aka na ku social nan ma mu a kawo wannan kuka kuke namu duka ni insha Allah yau da gobe dai ba za ba ta barin komi insha Allah kuma za mu ci gaba da wa'annan kuke za mu ci gaba da kawowa insha Allah za a samu nasara in Allah da Annabi
su da kansu kamfanoni da masana'antun suna da kungiya ta kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu kun taba tuntubar su akan cewa gafa abinda doka ta ce ya kamata ku ringa daukar nakasassu aiki daga cikin adadin ma'aikatan ku amma har yanzu mun lura cewa ba ku daukar nakasassu
akwai wani babban zama da aka yi na babban kungiya ta mu ta federation ne jiran da pesa andi kafe ta zamna da me aka cewa wannan kungiya ta dan kasuwa
wato chamber de commerce
donc an zamna ta da chamber de commerce da ita kankanta federation ne jiran da pesa andi kafe ta nuna musu irin cewa gawa dokar ta bada ta nuna musu ga dokar ga kuma abun da tace kuma wannan dokar a bisa kan fannin na function public brema alhamdulillah swagai amma ku ne adda matsala kunan naku na prive da masu zaman kansu ya kamata ku diba kuma ku yi irin yadda za ku kawo naku goyon baya to alhamdulillah kowani ya dauki engagement ga lokacin sun dauki engagement su ce in Allah ya yarda annab za a canzawa kuma za a samu wannan abun aikata shi me mu har yanzu ba mu gani aka saba saboda breman akwai kamfanuka da yawa wanda breman in kashi ba za ka ma samu person in kafi ko guda ba shi bare an ci aikin ya zama to kai kai shi yo aiki da yawa akwai shi yau yanzu an ka tawo muka dauke example ambalage inga da aka cikin na abuwa da wasu
aika sakonni
ko kuma a zaman ga da aka examine ayi sansan masu tahiya da ko ina indicate da yawa su a su
ma'ana kamfanonin jigila kenan
masu jigila kaga mutanen mu su a su wannan abu su a da nibo inda za su yi wannan aiki in muka dauko nan kuma na kamfanuka na telecommunication ina duk ko ina akwai su gishi da yawa wanda akwai mutanen mu da zamanin na ake kai sansan mutane zamanin na ake aka sai da tiki kai wasu abubuwa da yawa don akwai ayyuka da yawa wanda mu ya mu yi su sai bare ba aiki duka na ƙarfi aka cewa indi kafe ya yi ba me akwai ayyuka da yawa kuma wanda mu ya mu yi su wanda insha Allah mu ya mu yi su kagare don ku mu shine a kokokin mu muke son breman wannan canjin ya zo
akwai na kasassu wadanda za a iya cewa sun kammala karatu sun mallaki diploma wanda zai ba su damar a dauke su aiki
akwai su da yawa kuma da yawa su nan su aiki ikadi ba ko babban controller na bilshi wanda muka ga kulawa nan cikin garin yamai nan indi cafe ne in kadi ba cikin empo akwai mu da manyan mutane wanda indi cafe su a cikin empo akwai mu cikin trezor da yawa wanda ke aiki cikin trezor akwai mu da yawa wanda su a aiki cikin minister kaka alhamdulillah don akwai da yawa kuma wanda su nan su a diploma din su da sun yi concours kuma su a samu su yi akwai an sanya akwai ba irin babu indi cafe babu domin inda ba su da
Malam Habib Abdullahi a karshe wace irin tunatarwa zaka yi zuwa ga masu kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu akan bukatar daukar nakasassu aiki daga cikin adadin ma'aikatan su
ya hankali na kai musu doka ko wace irin doka dai ce wannan dokar da muka faɗi ordinance ce ta bamuta ta 0413 duzumas bisa kan article 29 inta in kadi ba ka gani ta bisa protection social nan ne akai wannan akwai article din akwai doka aje ba wai an kinkiro ne ba a kuma doka da idan arga aka yi ta kenan dole na aiki da ita kenan abun da muka kira ma'aikata hannu masu prive kamfanuka masu aiki da hannu breman masu kamfanukan kansu don Allah mu son su respect wannan ordinance 8 su respect wannan irin dokar da aka kawa saboda wannan dokar ba kudi ne ta shawa ba ta shahi har gwamnati to gwamnatin ta yi wannan dokar ma ita kankanta ta ya mutunta ta saboda yau duk concours din da akai duk concours din da hito ne cewa za dauka ma'aikata na function public in dai person handicapé ya rempli une condition shi ya da duka abun da ya kamata bai ma concours directement na in Allah ya yarda za dauka shi za ta ba shi aiki bisa kan wannan doka ta 5%. Kenan yadda gwamnati ta yi tabbi wannan doka, mu ya jan hankalin ku, kuma ya kamata ku yi aiki da wannan doka. Duk dosi inda ya zo bisa kan kamfanin ku, inda ya NDC ne, to ya kamata babu wani kwankwanci ku dauke shi aiki, saboda da kun yi wani yaki ne na ci gaba, na cewa na kawo yakin barace-barace da aka na ayi. Kiran da za mu yi gudana, Allah Ubangiji Allah sauko mu na albarka cikin kasanmu, Allah Ubangiji Allah waɗannan sojawa da ke kare kasar Niger, Allah Ubangiji Allah subhanahu wataala ya kare su, ya sanya musu albarka.
To masu sauraro, nan za mu ja barki a shirin na yau. Sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu kam a madadin sakataren gamayyar kungiyoyin nakasassun yankin Yamai Habiba Abdullahi da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, muni lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tauka huiba. Ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka fara gabatar da hira da shirin domin iyali yayi da uwar wata yarinya ai shekaru 13 da ke zaune a garin Misau na jihar Bauchi, wadda wani mahaifin abokiyarta a makaranta ya mata ciki bayan ya shafe sama da shekaru 2 yana mata fyaɗe da tunanin cewa shekarunta ba su kai da za ta iya ɗaukar ciki ba. A yau shirin domin iyali ya hira da wan yarinyar wanda shi ma muka saya sunansa. Ga bayanin da ya yi wa wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
Babansa yayan babana, yarinya a ɗakin mamana ta taso tun tana ƙarama, tun ba ta fi shekara 3 da kaɗan ba. Da aka gaya min sai na dole samu yarinya, lokacin an dawo da ita kenan, shi kuma ya gudu. Da an zo ina same ta, sai nake ce masa menene halaganta da shi. Sai take ta yakan aike ta tun tana Islamiya, zai shigo lungu sai ya aike su kayan irin dinki da sauransu, sun ne ne bar mata irin 20 haka, ko sai ya mata disco. Tun yarinyar tana karama sosai, tana primary school, sai dan ba ta kudin shara haka daidai irin na anguwa, wanda yanayin adam waje ake, ba za ka taɓa isassun nan akwai wani abu a tsakanin su ba, tun da ƴan sanar kawartan. Wata da na zo na same ta, nake cewa me ye halagan su, ya aka yaka har aka same ta abu ita da ta tafi talle. Sai aka ce ruwan ta ya ɗauka, sai ce ta je gidan ta karbi kudin, ta kai masa sauran sai ta karbi kudin. Sai nake cewa to bari in kirawo shi, bai kamata in bi bakinta ita kadai ba. Sai na fita ni je shagonsa na samu yaronsa, sai na karbi numbansa. Sai na kirawo shi, ina kiransa bai gane waye ba ne, saboda ba shi da numba na. Sai ce wane ne, sai na ce masa Ibrahim ne. Sai ce wane Ibrahim, sai na ce masa Maliyu. Sai ce yarinyar nan ne dai na bude ina shara, sai ta zo wucewa. Sai na ce duba wannan nake jira ba ka zo, ina son na yi magana da kai, ina ji maganarka da jinata. Dan ba zan iya hukunci da bakin mutum ɗaya ba, sai na kirawo shi. Sai aka kirawo fansa ƙanin babansa, sai muka zo muka zauna. Sai nake cewa abubuwan da yake faruwa da yanzu kake min magana, kana shara ne, duk ba wannan ba ne, menene halaganka da yarinya? Kuma ni na tambaye ta, ta gaggaya min ga dalilai. Sai nake ce masa haka yana faruwa, ya ce. Sai nace babbansa, to kaji abubuwan da yake. A lokacin sai ake ce babbansa to limamin anguwanmu ne, yakan zauna ce a kayan abubuwa. A lokacin da ya ce wannan abun tun da ya amince za ta yi istidrai, in har da ciki kuma in ta haihu zai aure ta, in kuma babu ciki sai ya bada sadaki sai a daura aure. sai na ce to shikenan mun fita sai na ce amma ya kamata a ce akwai hannun hukuma a ciki to dalilin tafiyar mu hizba akai rubutu babban ya sa hannu sai shine wakilinsa shi ma ya sa hannu ni ma na sa hannu sai shi shugaban hizba ya ce ta sa hannu sai ta sa hannu sai shi ma shugaban hizba sai ya sa hannu akan in sati yazo zai da kawo sadaki
shi ba bai telan ya sa hannu
shi ya sa hannu shi ma shi yace wannan babban nasa shine wakilinsa sai yace babban nasa ya sa hannu sai shugaban hizba sai yake ce masa to shi ba bai ya sa hannu sai yace abu babban nasa shine kaman awwalinsa wakilinsa tunda shi yake neman aure ko komai muka tashi sun suke nuwa maka neman aure sai yake cewa to ya sa hannu a matsayin shi ma awwalinsa ne yake cewa to shi kenan da aka je aka ce ba dama mun yi magana kan ka istidrai za a yi aure in babu ciki inda ciki kuma in ka haihu za a yi aure saboda shi babban nasa shi ne wannan maganar da muka je hizba ya hizba ya ce a yi yanzu rayuwa ba wai za a jira istidrai ba ne saboda abu ne a gaban hukuma ya kamata a san wani irin hali take ciki sai ya ce sai zai kawo kuɗi a wajensa a je a gwada yarinya a masa gwadi na test na HIV da na abubuwa da ya shafi gwadi har ma na ciki ana gwada sai aka ce tana da ciki na sati bakwai wanda duka ba wanda ya sani ita yarinya ba ta sani ba shi ma bai sani ba don ba ya expecting din yarinyar za ta yi ciki da muka zo sati biyu a sai ake gaya masa ga fa halin da yarinya take ciki sai ce to shi ma dama zo yi complain din ba shi da kuɗi ne a daga masa zuwa a ba shi sati shida sai shugaban hizba ya ce kana kawowa fa za a yi fa aure fa sai yake ce masa a to in aka ce inda ciki ba sai yin shugaban hizba ya ce in sai inda ciki za a jira zuwa lokacin da za ta haihu sai a daura ma aure to akwai wani wanda mu yake wajen sai yake cewa ai akwai mashabobin da ake magana na ciki ma ana iya daura aure sai shugaban hizba ya ce shi ba shi ka fahimtar wannan sai yake cewa ya menene na su na ce shi ne alkali shi fahimtarsa a kanin hukunci shi ne na babu ne zai ce ake ziga shi aka ziga shi aka ce kare aure ta shugaban gaban shugaban hizba sai ya ce ba zai yi magana a gaban shugaban hizba ba yanzu zai kawai a yi gaba shugaban hizba na waya ce zai kirawo Abubakar da yake wannan area ba akwai Abubakar wani police sai ya ce zai kirawo shi da ya ce zai kirawo shi akwai wani abokin wannan din ma'aikacin kotu ne sai ya kirawo shi ya kirawo shugaban hizban waje suna fitowa can Abubakar sai ya fasa sai aka fasa kiran Abubakar a lokacin da muka fito sai nake cewa wannan maganan da ya yi ni da kyau ga mun ba abu ne wanda ana magana ga shi ya za a yi wasu abokanansa su shigo mu da mu sai da gaskiya kuma ga nan abun da an sa hannu kuma kai ka bi su a haka suka masa yawa abokanai saboda shi yana da wa'inda in ya je zai kamo kafa ya kamo kafa a yi haka sai masa ba wani abu bane mu an raina mana arzikin mu ne ba mu da shi shi yasa a wajen shugaban hizban na ce mun bi hukuma ne yasa ba mu taba shi ba saboda gaske dole ne inda hukuma ne za ta biwa mutane za ta ba mutane gaskiyar su ni da ya haɗa mu da shugaban area commander sai a lokacin sai bai haɗa mu ba saboda sun ture masa kunne da akwai abokanansa ma'aikatan kotu su guda uku kawo da kudin ITS din yarinyan ma ya kawo shugaban hizba
shugaban hizba ne aka bashi kudin da aka ja kai test din
eh shugaban hizba shi aka bayar shi ne ma yayi magana za a yi test din yarinya ba a ce ba bai ce ne kawo kudi sai aka ga ba bai ce ne ba bai ce ne ko kudi abokin sa ma'aikacin kotu sai ba abokin sa ma'aikacin kotu shi kuma ya kawo shugaban hizba shugaban hizba kuma ya ba kunya ya ce a je a masa gwajin da ya kamata aka sai akwai waje a lokacin aka kawo resort din tana da cikin sati 7 wanda babu wanda ya sani ita ma bata san tana da shi ba saboda yarinyan yarinya ne aifuwan sama an aike ta 20 ga watan 6 ne 2006 ina da certificate din aifuwan ta
to yanzu dai shi babin Taylor da ƴan uwansa da ma hisba kaman sun zaga hannun su kenan ne ko yaya ake ciki
wancan satin wanda kotu kullum in muka je lauyansa sai ce yana neman a yi sulhu lauyanmu kuma sai ya je shi sai na fahimci to mu lauyanmu tun da muka dauke shi yana zuwa yana magana shi in wancan ya faɗi magana alkali zai ce wa lauyanmu ya ce wani abu lauyanmu ya ce wannan shi ya ce wannan fa ba shi ba garamin shi alkali ya ce wannan fa serious case ne fa su mai da hankali fa wannan fa ba garamin kes bane ba na bashi bane sai suna wasa da abun su lauyoyin
to za mu ci gaba da zuba ido mu ga ko za a samu lauyoyin sa kai da kuma kungiyoyin kare hakokin bil'adama da hukumomin su sa baki domin taimakawa rayuwar wannan karamar yarinya da kuma jaririn da za ta haifa to yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan yanzu a madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com za ku kuma iya yin tsokaci ko kuma bayyana ra'ayoyinku akan wannan lamari a shafin mu na Facebook da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi da
to madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya
Nigeria, 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 Nigeria,